Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16. Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. Kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum kuma sannun mu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki. Muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin karamin sani, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. To sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo jiya Juma'a ya jaddada cewa dole ne al'ummar duniya ta matsa lamba ma Koriya ta Arewa muddin dai ana so ta kawo ƙarshen shirinta na nukiliya. Aiwatar da tsauraran matakai wajibi ne ga cimma wannan buri namu, abinda Pompeo ya gaya manema labarai kenan bayan jerin wasu tarurrukan gaggawa jiya Juma'a a zauren Majalisar Ɗinkin Duniya da ke birnin New York. Ya ƙara da cewa muddin ba a aiwatar da takunkuman ba, yiwuwar Koriya ta Arewa ta kawo ƙarshen shirinta na nukiliya za ta dusa shi. Pompeo ya yi tozali da takwaran aikinsa na Koriya ta Kudu kan kyuwa da kuma sakataren janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres, ya kuma yi bayani ga kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙasar Japan game da ziyarar aiki da ya kai Koriya ta Arewa a farkon wannan watan, lokacin da ya samu rakiyar jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley. A wata babbar shari'a mai nasaba da ta'addanci, wata kotu ta musamman da ke Dakar babban birnin ƙasar Senegal ta yanke hukunci ga wasu da ake zargi da kasancewa 'yan bandiga su fiye da dozin guda, waɗanda za su yi fursuna kama daga na tsawon karu 20 zuwa ƙasa saboda tuhumar su da goyon bayan ta'addanci da kuma samar da kayan aiki ga kungiyoyin 'yan bindiga a fadin ƙasar. Ranar Alhamis kotun ta yanke hukuncin kan 'yan bindiga da dama, ciki har da Muktar Duhan da mukarrabansa da aka same su da laifukan kasancewa 'yan Boko Haram da kuma Al-Qaida shiyar Maghrib. Adadin 'yan bindiga 14 aka yanke hukuncin a yayin da kuma aka wanke mutane 15 daga zarge-zargen da ake musu saboda rashin kwararan hujjoji. Waɗanda aka yanke hukuncin na iya ɗaukaka ƙara. Muktar Duhan, jagoran tawagar 'yan ta'adda, shi ne ya fi samun hukunci mafi tsanani na kurkukun shekaru 20. To karfa a shafa, ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yawan cin zarafin Larabawa da ake yi ko kuma aka yi a tsakanin shekara ta 2015 zuwa 2016 ya rubanya adadin da hukumar bincike ta FBI ta bayyana, wanda hakan ke nuni da irin raunin da ke tattare da kididdigar hukuma a daidai lokacin da ake samun karuwar laifuka na nuna tsanar a kasar, a cewar wani bincike da na ko kuma cikakken rahoto na cibiyar Laraba Amurkawa da ke Washington. Bayan nazarin bayanai daga hukumomin tsaron jihohi, cibiyar ta yi kiyasin cewa an fuskanci take-taken tsanar Larabawa na Amurka har sau 79 a shekarar 2015, a maimakon guda 40 da hukumar bincike ta FBI ta bayyana, da kuma sau 88 a shekara ta 2016 a maimakon 58 da aka bayyana a rahoton na hukumar ta FBI. Daga cikin manyan al'amura hudu da rahoton cibiyar ya yi kwatance da su, akwai kashe wasu matasa Laraba uku da aka yi daura da jami'ar North Carolina da ke Chapel Hill a shekara 2015. Mutane 17 ciki har da yara sun mutu bayan da wani jirgin yawon buɗe ido ya tuntsire ya kuma nitse cikin wani tafki, sanadiyar wata makwaciyar guguwa da daren ranar Alhamis a jihar Missouri ta yankin tsakiyar yammacin Amurka. Wani babban jami'in tsaro ya ce waɗanda suka mutu na da shekaru kama daga 1 zuwa 70. Mutane 31 ne ke cikin jirgin wanda ke tafiya bisa ruwa da kuma bisa titin mota. Jami'ai sun ce an ceto mutane 14. Shugaba Donald Trump ta kafar Twitter ya isar da saƙon ta'aziyarsa ga iyalai da kuma abokan waɗanda al'amarin ya ritsa da su. a yunkurinsa na baya-bayan nan na dakile baza sakonnin da suka janyo mummunin tashin hankalin da ya janyo kashe-kashe a India. Kamfanin Facebook mai manhajar WhatsApp zai takaita damar iya tura sakonni zuwa 5 kawai a kasar, yayin da manhajar ta WhatsApp ke wannan takaitawar ga dukkanin masu amfani da ita a fadin duniya. Takaitawar da aka yi a India ya fi yawa ko ta fi yawa. An bayar da wannan sanarwar ce bayan da gwamnatin India ta yi gargadi ga manhajar ta WhatsApp.
Labaran duniya kenan kuka saurara. To madalla, yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin karamin sani kukumi ne. Madalla, kafin mu nisa ga Nasir Yakub Birnin Yaro da zai mana ƙarin bayani kan rahotannin da muke tafa da su a yau din nan.
Maryam Bashir Bugaje, sanu da kokari kuma barka da hantsi. A cikin shirin namu a yau muna nan dauke maku da rahotanni guda biyar. Rahoton mu na farko zai yi magana akan sabon tsarin da hukumar kula da lafiya matakin farko ta jihar Neja ta bullo da shi domin fadakar da mata masu juna biyu muhimmancin zuwa asibiti domin awo. Rahotonmu na biyu zai yi mana magana akan mahimmancin shayar da jarirai nonon uwa zalla tun daga ranar da aka haife su. Shima rahotonmu na uku zai bi tawagar kwamitin kiwon lafiya na NSHIP da gwamnatin tarayya ta bullo da shi zuwa karamar hukumar DAS da ke jihar Bauchi. Shi kuwa rahotonmu na hudu zai yi mana bayani ne yanda jami'an kiwon lafiya a maradin jamhuriyar Niger ƙoƙarin yaƙi da cutar masassar cizon sauro wato malaria. Rahotonmu na biyar, wanda shine rahoto na ƙarshe a cikin shirin, zai yi mana magana akan nasarorin da hukumomi suka samu a jihar Kano wajen rage yawan mutanen da ke kamuwa da cutar zazzabin cizon sauro. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin.
Madalla, a gaida Nasir Yakub Birnin Yaro.
A jihar Neja, Najeriya, an bullo da wani sabon tsarin fadakar da mata masu juna biyu muhimmancin zuwa asibiti domin awon ciki. Hukumar kula da lafiya matakin farko ta jihar Neja ta bullo da tsarin, in ji wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari.
Sabon tsarin dai shine daukar kungiyoyin mata da ke garuruwa musamman a yankunan karkara na kananan hukumomi 25 da ke fadin jihar Neja, da za su rika aikin wayar da kan mata akan mahimmancin zuwa awon cikin. Kamar yadda director a matakin farko na ma'aikatar lafiyar jihar Niger Dr. Yahaya Na Uzo ya yi mun karin bayani ta wayar salula.
Labatun awokan muna sabon tsarin da muke sanyi shine yanzu ma da masu yan community da suke aiki a community suna dinga encourage mata su zo a zo da su awo. Muna so mu dinga zuwa kungiyoyin mata da suke cikin angoyi zama kamar su ne za su dinga mana advocacy su dinga sa mata su sa su sun sabon tsari da muke sani kenan da yake fatan mata su sun fi kusa da mata kowace rashin mai ciki za ta je umarni daga wajen wata fiye da wani daban da zai iya ba da
kamar ƙungiyoyin mata da ke unguwanni
yawa kowanne su za mu kasu su musan ko ina suke sannan sai mu dinga liyanin da su muna da wasu suke community health workers za mu dinga ɗauka sai to da kusa ko mu kirshi sai mu tura ma ɗan health worker da suke cikin community ɗin sai community ɗin sai ta da su kungiyoyin mata a tabbata duka unguwan an san wacce mace ce.
Yanzu kamar su za ku ɗauke su a matsayin yan sa kai ne haka koko dai akwai wani
abu za a yi training za mu musu muna neman mu dan ba su wani abu.
Dr. Yahaya Na'u Zandai ya ce sun ɗauki wannan mataki ne bisa la'akari da yadda aka ɗan samu rashin halartar matan zuwa awon.
Har yanzu dai yana ne shi sa muke so mu shiga angoyi mu san me yake hana zuwa. Ka san da muna tsaye a shi asibitin mata din ne. Wanda suka zo din su muke magana da su amma kan sai ba za a samu kari sanan ba tunda wanda suka zo sun zo ko muna neman wanda ba su zuwa din wanda suke cikin anguwan ba su zuwa su muke so mu samu bayani daga wurin su menene yasa ba su san zuwa au ka san mun sani zai mai cewa to ga shi dalla dalla abin da muke tunani zai zo faru ba zai iya faruwa in ba zo au din ba ko so irin dai planning kenan sai zama na da level da muke identifying kungiyoyi da su ko na goyi ne. Na yi wani sai kuma zaɓi wanda suke cikin anguwan su ne masu zama ma'aikatanmu su za su dinga ba da messages ɗinmu da muke bayarwa.
Darakta a matakin farko na ma'aikatar lafiyar jihar Niger Dr. Yahaya Na'u Zo kenan a lokacin da yake mun ƙarin haske akan matakin da suka ɗauka game da mahimmancin zuwa awon ciki ga mata masu juna biyu. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Masana harkar kiwon lafiyar yara ƙanana sun tabbatar da cewa shayar da jarirai nonon uwa zalla tun daga lokacin da aka haife su na zama garkuwa ga jariran daga kamuwa da cututtuka daban-daban. Halimatu Abdullahi ta aika mana da rahoto daga dutsen jihar Jigawa.
Hajiya Hawwa Mansur, kwararriyar jami'a ce a sashen kula da lafiyar ƙananan yara.
Ai wannan nono na farko na uwa yana da muhimmanci sosai saboda yana da sinadarai da Allah ya riga ya halitta a cikin nono wanda suke kawo kariya ga shi yaro daga cututtuka da za su iya tashi a rayuwa.
Kamar waɗanne irin cututtuka kenan?
Kin san wani lokaci sinadaran cikin nono sukan zama halittu ne a ciki da suke kawo garkuwa kamar irin su tarin fadin nan, su zazzabi saboda infection da ire-iren dai cututtuka da za su taso wa yaro lokacin da yake ɗan jariri. Wannan nonon uwan yakan kawo kamar wata garkuwa ko kariya ga waɗannan kuma za su sa yaro ya daɗa samun lafiya.
Shi wannan nonon uwa na farko har yanzu wasu mutane na kallonsa idan an bawa yaro kamar a matsayin wata guba, wani ƙarin bayani zaki ga al'umma?
Jama'a su gane shi ne babu wani abin da Ubangiji zai halitta a jikin ɗan adam da zai kawo barazana a gare shi sai dai an samu karkacewa wannan abin ko wani tangarɗa. A tangarɗa shi ne kamar yanzu mun ce da iyaye mata cewa idan mace ta haihu wani lokaci kafin a ba yaro nono ya kamata a wanke kan nono, sannan akwai wani yan baki-bakin dots haka a kan nono wanda shi ne yake rufe nozzles kamar yan kofofi da suke sai an buɗe su sannan shi nonon zai samu fita. To shi akan ce mace ta wanke ta ɗan ciccire shi saboda idan yaro ya zuko to nonon ya samu fitowa. To rashin a wanke wannan nonon ɗin, rashin a tsaftace nonon kinga zai kawo barazana ga yaro ya zugarin zukan nono ya zuko abin nan infection. To idan ya sha kinga zai iya jefa cikin matsala ta amai da gudawa. Yawwa to mutane sai su kalli wannan abin su sai ai wannan ruwan nonon mai kala-kala dishi yake jefa.
Wato na farko
din. Na farko. Wannan yalan nonon da ya fara zuka shi ya janyo. Shi yasa mutanen mu suke da jahilci.
Kenan ba wannan yalan nono na farko ya kamata a dinga zubarwa ba kan nono kadai ya kamata a dinga wanki.
Haka ne hakika.
To kowane irin kallo wasu iyaye mata ke yi ga baiwa yaran nonon farko da sun zo duniya?
Sosai ma kuwa, wato irin yale-yalen nan da yake zuwa da farko. Ai duk ma abin da Allah ya tanada a jikin dan adam to yana da amfani. A dadin ma jahilci ne yake sa ake tatse shi, amma shine abu na farko da ya kamata ya shiga jikin yaro. Me yale-yalen nan da muke rainawa shine makari matati wanda ya dace da lafiyar yaro, inda zai iya amsar kowane irin nono ba tare da ya shiga wani yanayi ba.
Ani a tunani na wannan nonon bashi da wani amfani kamar gurbatacce.
Gurbatacce kamar yaya?
Ya kamata a ce an zubar da shi, an wanke kafin a bashi wani.
Na haifi yarana daga na haife su nake ba su nono ba tare da na wanke ko na matse ba, domin na ji likitoci suna faɗan wannan nono na kwana uku da jariri yake sha shine yake ƙara masa lafiya da kuzari.
Halimata Abdullahi, sashin Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
Allah ya raya shehu, Allah ya bashi albarkan mai sunan
Gogo, kukan jaririn nan yayi yawa. Haba Amina, kira shi da sunan shi mana. To Gogo, Shehu daina kuka mana. Kin gani? Kin gani ko? Ya ji ki, ya daina kukan. Yawa, saurare ni da kyau kiji abin da zan ce. Ina jin ki Gogo. Kwana biyu da suka wuce, na haɗu da wata jami'ar bincike akan harkan polio shan inna. Tana gudanar da bincike akan yaran da suka kamu da cutar polio a garin nan, musamman yara 'yan shekaru 15 zuwa ƙasa. Ta yi bayani mai tsawo. Muhimmi, ta ce lalle iyaye su tabbatar da an yi wa yaran su allurar rigakafi, irin su Shehu a tabbatar an yi musu. Gaskiya ne Gogo. Ta kuma ce da zaran an ga wani ya kamu da cutar, a hanzarta kai rahoto zuwa asibiti mafi kusa. Yana da kyau a sani ba dukkanin shanyewan bangaren jiki ne cutar polio ba, amma kwararren jami'in lafiya ne zai iya bada tabbacin hakan. Kin ga lokacin muna yara fa ba wannan allurar rigakafin, sai ki ga yaro ya kare babu kafafu. Yanzu an gano maganin wannan cuta, ga allurar rigakafi. Ba na san Shehu ko wani yaro a zuri'ar mu ya kamu da polio.
Kar ki damu Gogo, zan tabbatar an yi wa Shehu dukkan allurar rigakafin polio da na sauran cututtuka.
Allah ya yi miki albarka. Na gode kwarai
Gogo. Ai sai mu je mu dauki hotuna ko?
Hotuna har da ni tsofai tsofai da ni.
Kai Gogo,
ku tabbata an yi wa ƴaƴanku allurar rigakafin cutar polio. Mu tabbata mun kori cutar polio daga jihar Borno yau, ba sai gobe ba.
Shirin nan na gwamnatin tarayya na samar da kiwon lafiya ga mata da yara ƙanana, wato MSHIP, na ci gaba da bayar da gagarumin gudunmawa wajen kula da kiwon lafiyar yara da mata. Wakiliyarmu ta jihar Bauchi, Amina Abdullahi Girbo, ta bi tawagar kwamishiniyar kiwon lafiya ta jihar Bauchi garin Das domin ganewa idonsu yadda shirin ke gudana.
Kwamishinan lafiya Dr. Zuwaira Hassan Ibrahim ta kai ziyarar gani da ido a ƙaramar hukumar DAS don duba ayyukan tallafin da MSHIP ta kawo.
Mun zo wannan gari ne domin mu ga yadda wannan shiri na MSHIP ake gudanar da shi. To mun yi hamdala, alhamdulillahi, wannan shiri gaskiya mun ga ya karbu, sannan kuma mun gamsu ba kadan ba. Mun ga an samu canji sosai, canji da yawa. Saboda haka za mu ce wannan canjin da aka samu ba wai don shi program ne shi kadai bane, a'a, har da ganin cewa wannan program ya samu karbuwa a wurin jama'a, sannan sai da ya samu karbuwan, sannan kuma aka samu aka ga cewa ya caccanje rayuwar mutane da yawa. Kamar yadda chairman na Prime Minister ya faɗa, yanzu yawanci mutane sun daina haihuwa a gida a wannan gari. Kusan kowace mace tana haihuwa a asibiti, yara kuma ana musu rigakafi a asibiti, sannan kuma magunguna yanzu ana samun isasshen magunguna a asibiti. Sannan shi kanshi asibitin an gyara ta, mun ga cewa gashi an yi sabbin gine-gine, kuma ana kan yin wasu sabbin gine-ginen. Sannan kuma akwai kayayyakin aiki wanda dalilin wannan program din an same su a wannan asibiti.
Dr. Zuwaira Hassan Ibrahim kenan da yake bayani jami'in internship din a jihar Bauchi.
Mun zo mun duba da muka fito daga lokacin garamin shiga sai daga shi asibitin da ake mun kuma ga wa idan sama ta gani abun yana da kayatarwa mun aka duba yanda aka fito da yanda ake yanzu. Sai dai mun da godiya da ita mai martaba da su mutanen local government da mutanen facility din da filin yanda suke tafiyar da wannan aiki. Da yanda shi pilot da yake ba za mu samu damar mu kai shi wani waje ba. Yanzu aka an gama shiri akan za a kai shi Bauchi da Katako. Daga nan kuma za a dada dawata shi zuwa gaba. To sai dai mu da godiya kuma aikin ba wai ya tsaya bane. Dole sai al'umma ta sa ido. Yasa ba wai aiki ne kawai na mutanen gwamnati ba. Ku kansu al'umma suna ciki. Saboda in ba a bada goyon baya an yi patronage da wani asibitin ba. To abin zai fele. To muna dada muku kokambaran mu dai. A kira al'umma a nuna musu wannan an kawo ne saboda su kuma su amfani da shi. Mun ga karuwa sosai yanzu mutane suke aiki a asibiti ya kai wajen 90% a da local government. Immunization daga yanda muka gani a record ya kai wajen 65%. To duk wannan ci gaba ne. Amma dai abin bai tsaya haka ba. Muna so mu ga sauran 30% din ma da ba sa zuwa su ma sun zo.
Adamu Muhammad jami'in shirin internship kenan. Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Bisa dalilin ruwan damina da ke zamewa kaka ga samar da sauro mai kawo cutar zazzabin malaria a jihar Maradun Jamhuriyar Niger, an haɗa gwiwa ne da wasu ƙungiyoyi domin yaƙi da cutar, inji wakilinmu Shu'aib Mani.
Haɗin gwiwar kwamitin yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro a faɗin ƙasa da na CRS suka gama ƙarfi domin baiwa likitoci da sassa daban-daban na jihar Maradi horo ta yadda za su yi kokowa da cutar zazzabin cizon sauro lokacin damina, sabilin tabbatar da kariya ga mata ya zo a ƙananan yara. Muhammad Lawali Janjuna, kwamishinan yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro a hukumar kare lafiya matakin farko da ke jihar Maradi.
Tunda CPS ake ce mai kenan rigakafin sassar damina. To amma ba a gaji sai an ƙara jaddadawa a ba su horo a gaya musu ko menene paludism da consequence ɗin ne da yake ga yara, ya yake ga maiya, ya yake ga mata masu juna biyu. Kenan sai an lissahi daga wata uku zuwa wata sha ɗaya yaro nawa ne, kuma daga wata sha biyu zuwa 59 nawa ne. A lissahi a ƙayyade 60 nawa za a yi, ina za a ajiye likitoci waɗanda mutane za su rarrazawa wajensu.
Ma a sani wacce irin barazana kenan yanzu cutar sauro ke kawo a jihar Maradi?
Yo, ai sauro yana kawo barazana babba, saboda barazana da yake kawo ku da kanku ƴan jarida kun ga irin tukurin yaƙin da muka yi da sauro. Dan abubuwa kun ga akwai CPS, akwai magunguna da ake bada kyauta da yara da sabawa zuwa shekara biyu, akwai mustikiyar da ake rabo. Amma duk da haka nan an 2017 adadin masassara ƙaruwa ya yi da kashi 21 bisa 100.
To me ya kawo haka?
Saboda abu biyu ne sun kawo haka. Na farin ka jama'a suna ƙaruwa, dole mana lahiya su ƙaru. Babban matsalar da ake addakwai ita CPS maganin wannan sai an ba yaron ya sha gaban mu mun gani. To matsalar da addakwai in sun ka tai mata gida ba su bani sauran dosu. Kaga kenan ai ba obari ba shi ya kai wanda ake an ka sama gaba ba a cimma wannan gurin ba. Shi kuma wancan wanda za a ba dosu tun da maganin ba na tarataman ba na rigakafi.
Bayan tsananta da wannan cutar sauro ke yi lokacin damina, likitoci na masu hannunka mai sanda ga uwaye kwamishinan yaƙi da cutar sauro Muhammad Lawli Janjuna ya dirda da cewa
za mu ba da ƙarfi sosai bisa gargaɗi. To muna sa ran wanga gamin za a korijin wannan abin, za a gyara. Yanzu a sa relay da ƴan shela sosai su gaya ma mutane, akwai radiyoyi cikin gari su ma za mu aiki da su don a yaɗa labari a ce wannan dose dole sai an ba yaron nan kwana uku. Dan an ba a basu ba an yi asara banza da wai. Uwaye jan hankalin za mu su san da yanzu gashi abu ya zo har gida kuma haka za ka yi wasa da shi. Masassar sun san wata kyau ba hawata da ragowa ko kaɗan balle ga yaro wanda a ƙarami ƙwarai. Kiran da muka musu in an ka basu maganin dan Allah dan Annabi su riƙe yadda likitoci suka ce su yi. Tunda san an yi wata hukuma ana ba da maganin dan ana son rigakafin ya tsaya cikin jini ne daidai.
Muhammad Lawli Janjuna, kwamishinan yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro a hukumar kare lafiya matakin farko da ke jihar Maradi. Shu'aib Mani, muryar Amurka daga Maradi, jamhuriyar Nijar.
Yayin da wasu gwamnatoci ke ƙoƙarin yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro, gwamnatin jihar Kano ta ce ta sami gagarumin nasarar rage yawan mutanen da ke kamuwa da cutar na zazzabin cizon sauro. Inji wakilinmu Muhammad Salisu Rabiu.
Dr. Bashir Muhammad Lawan babban jami'i ne a bangaren yaki da cutar zazzabin cizon sauro a ma'aikatar lafiya ta jihar Kano, wanda ya bayyana haka inda ya lasafta irin nasarorin da aka samu.
dai kamar yadda nayi bayani ai nasarar ba za ta misaltu ba ma saboda na farko kaga a lokacin da ake wannan zancen annobar zazzabin cizon sauro a shekara ta 2016 har akan yi ikirarin cewa ai ma ba zazzabin cizon sauro ne kadai ba har akan kira shi da wani suna da aka kirkira wai maja ana nufin zazzabin cizon sauro hade da typhoid ake magana to amma hakikanin gaskiya gwamnati ta samar da hanyoyi na ganin cewa lalle tana duba har yanzu muna kokari mu gani cewa menene ya jawo wannan abin ya faru a wannan lokacin duba da cewa ba a Kano kawai abin ya faru ba a duniya gabaki daya an samu wannan kari amma duk da haka gwamnati tana yin mai yiwuwa ta kokarin zakulo me ya jawo saboda zazzabin cizon sauro yana da kamanceceniya da wayansu cututtuka da sukan zo da suke da alamomi iri ɗaya da zazzabin cizon sauro saboda haka kadan ba za ka iya cewa zazzabin cizon sauro bane to nasara ta farko da muka samu shine duk lokacin da za a yi wannan round din na gangamin polio da ake daga maganin polio to muna dan samar da ƙwarya-ƙwaryar asibiti da ake warewa a kawo magunguna ba na cizon na zazzabin cizon sauro kawai ba a'a har da sauran cututtuka wanda ake bayarwa health camp ake ce masa to duk round ana yi wannan kenan sannan banda wannan duk wata ɗaya daga cikin hukumomin da suke karkashin ma'aikatan lafiya akwai medical outreach ake ce masa akan fita zuwa wuraren da suke da nisa ko kuma isa gare su
asibitocin tafi da gidanka
yawwa su ma ana zuwa ana dudduba marasa lafiya ana kuma ba su magunguna ana yin gwaji na wannan zazzabin cizon sauro idan an ga akwai a bada magani kaga wannan ma nasara ce sannan kuma a shekara ta 2017 abin ya sauka ƙasa sosai yadda lalle ya nuna mana cewa mun farga da wuri mun yi abin da ya dace da wuri to kuma mun yi kokarin dakile wannan cutar kuma akan haka muke har yanzu har gobe kaga wannan ma nasara ce sannan kuma gwamnatin Kano ta yi nasarar samar da kuɗi wanda lalle al'umma sun ji dadin wannan abin da aka yi sannan kuma lafiyar su ta inganta an alkinta ta wannan ma nasara ce idan nasarori za tsaya a dinga zakulowa ana fada akwai abubuwa da yawa da aka yi a jihar Kano wanda karnayi azarbabi amma zan iya cewa mu ne na farko wajen samar da wayannan abubuwan to kuma tunda ba a wannan bangaren ake magana ba ba sai mun tsaya mun fito da su ɗaya bayan ɗaya ba amma dai mu gane cewa akwai nasarori da yawa da wannan gwamnatin wannan jiha ta cimma
Dr. Bashir Muhammad Lawan babban jami'i a bangaren yaki da cutar zazzabin cizon sauro a ma'aikatar lafiya ta jihar Kano kenan Muhammad Salisu Rabiu murya Amurka daga Kano Najeriya
A gaida Muhammad Salisu Rabiu da wannan rahoto daga kanan Dabo Maryam Bashir Bugaje gare ki
Masu sauraro iyakacin abin da ya sauka kenan a cikin shirinmu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu a madadin Nasiru Yakubu Birni Yaro da waɗanda aka ji muryoyin su da waɗanda suka hada hannu aka hada shirin na yau ni Maryam Bashir Bugaji ke cewa a huta lafiya
malamai abin da ya sauka kenan a wannan shirin sai kuma da karfe 4 agogon Najeriya da Niger karfe 3 agogon Ghana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa har ma da ƙari a shafin mu na internet voahausa.com ko kuma shiri na musamman a wayoyin ku na salula dandalin VOA za ku kuma iya yin muhawara a shafin mu na sada zumunta Facebook da Twitter ku kuma iya samun hanyoyin tura mana sakonni da suka hada da lambobin waya a shafinmu na internet yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyin su da kuma Chubahiro Dodone da ya harhada sautin shirin alheri ke muku fata alheri